Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Kama su sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma su tashoshin na Zangon FM a can Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Suna na Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau. Da gobe.
Dangaro barkamu da sake saduwa da ku. A ci gaba da muhawarar mu da muka fara makon da ya wuce akan rashin son haihuwa ko tara yaya da yawa a wannan zamanin. A yau mun tattauna da maza inda muka ji daga bakin su dalilan da yasa ba sa son tara yara ko kuma mu ce ba sa son haihuwa da yawa sabanin zamanin da. Daga bisani za mu shiga madafa don kwasar girki mu kuma karkar shirin da wakar Ofa MG Boys su ma sauraro ku biyo mu cikin ajin namu mu ji abinda mazan suka ce.
Jin Muhammad domin jin mahanganta a game da al'amarin zubar da ciki a cikin gidajen aure.
Haka ne, maza da yawa suna mamata irin wannan abubuwa kuma na iya daukan shi a matsayin wani nau'i na yaudara. Namiji zai nuna yana son mace, zai aure ta, soyayya yake yi da ita, kaunarta yake yi, ya ma gaya mata cewa yana so ya zauna da ita har ƙarshen rayuwar shi shi da ita, amma sai ya zamana a zamantakewan kuma akwai wani nau'i na irin wannan al'amuran da suke tasowa. Gaskiya a zamantakewa ya kamata namiji da mace su tattauna tsakanin junansu kafin su yi aure akan yaran da suke tunani za su haifa. Namiji ya faɗa kaman adadin yaran da yake so ya haifa, mace ita ma ta faɗa adadin yaran da take so ta haifa yanda za su tattauna su yi shawara. Amma ba daidai bane sai namiji ya aure yarinya da bata taba aure ba, bata taba haihuwa ba, bayan kafin aure bai sanar da ita ba, sai bayan ya aure ta sai ya ce mata baya so su haihu ko kuma shi baya son yaya da makamantan wannan. Gaskiya wannan nau'i ne na zalunci kuma yana cutar da mata ta hanyoyi da dama, saboda mace yana lalata soyayya, sannan na biyu yana kawo gaba da kiyayya kuma tsakanin su ma'aurata. Domin duk wanda yace baya so ya haihu da kai a kai kai ce yana gaya maka ne yana dai son ka ne dan wani amfani nashi na kanshi, domin iya ƙarshen kauna shi ne mutum ya fata hada zuri'a da kai. So duk wanda ko baya fatan wannan da kai babu amfanin ka kasance tare da shi. Shawara ga su mata shine yana da kyau mace kafin ta aure namiji idan shi bai kawo mata wannan maganan ba ita ta kawo mai cewa to yaya maganan yaya yaya maganan haihuwa daga lokacin da ya fara maganan yana so su aure. Shi amfanin wannan maganan shine ta samu wani sheda da za ta yi amfani da shi da za ta kafa wanda bayan sun yi aure ba zai kawo mata magunguna hana haihuwa ta sha ba, sannan kuma ba zai bata wani abu wanda zai zubar mata da ciki ba ta yadda. Idan ya dago da tashin hankali ko wani fitina za ta iya cewa ai kafin mu yi aure sai da na tambaye ka sannan ga abin da kace. To kinga cikin sauki za a iya zuwa gurin magabata, malamai, ko alƙalai domin su su hukunci daidai da abin da ya dace akan matsala. To amma idan ya zama mace bata taba kawo mana miji maganar sun tattauna ba, shi ma bai kawo mata ba, to zai iya amfani da shi ya cutar da ita, domin a halin da ake ciki yanzu alƙalima sun nuna matayen da suke zubar da ciki sun fi matan aure da suke zubar da ciki sun fi ƴan mata da ake tunanin cewa sun samu ciki a waje yawan zubar da ciki, saboda su suna gidan aure ba za a sani ba sai kawai a ce mace ta yi bari, saboda ba za ma a kawo a rai ne yake kawowa ai wannan barin ba, wanda a hasalin gaskiya ba bari bane. Ko dai namijin ya bata maganin zubar da ciki a boye bata san meye ba, in kila bata da lafiya an bata wasu magunguna ya siyo har da wannan ya kara a ciki ya bata ba tare da saninta ba ma, wanda shi ma wani nau'i ne na zalunci. To kuma wani zai nuna mata idan ma bata yadda ta sha ba, zai ga mata kirikiri ga maganin nan na kaza ne, in bata yadda ta sha ba to sai ya raunana zaman su, ko ma ya kawo rashin fahimta ma da tashin hankali, wani ma sai nuna zai saki mace akan wannan. To kun ga duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su kamata ba.
To masararo barkamu da zuwa cikin wannan zauri namu, inda muke gabatar da tattaunawa akan me yasa maza ba sa son yawan haihuwa a wannan zamani. Ta cikin ajin namu na tare ne da Jamila Haruna Roja, shugaban matasan a ƴan kasuwar jihar Kaduna, tare da Dalisu Gosiya. Mata sun kalubalance ku da cewa maza musamman na wannan zamanin ba sa son tara ƴaƴa, wana ba kwa son haihuwa, wanda yake zama musu babban kalubale a zamantakewar aure, har yake kawo sabani, wanda su ba sa gane abin sai abin yayi zurfi. Maza sukan tilasta musu su bar da ciki, wato sai an bari cikin ya shiga, sannan kuma a ce a zubar. Kuma ita mata aure ce, amma a ga matan aure suna yawan zuwa asibitoci suna zubar da ciki, su kuma ba ciki ne suka yi shi akan titi ba. Me za ku ce da yasa ku maza ba kwa son yawan haihuwa a wannan lokaci?
To assalamu alaikum. Farko dai bari a raba abin uku sai a dauko wani ayi sharhi daidai gwargwado a kai shi. Farko wannan mutanen da kika ga har suna kai wannan matsayin mutane ne kashi uku, akwai jahilci ciki, akwai rashin fahimta, sannan akwai zalunci, su mazan da suke haka. Sannan kuma ba wai dukkan mazan bane za su iya ai tsarin da ake kai yanzu, yawanci ma wannan namijin ai matan ake jin tausayi, saboda yawanci kafin mace ɗaya ta rasu ta bar namiji da ƴaƴa, sai ka ga namiji ɗari sun rasu sun bar mace da ƴaƴa. Kuma matan abinda ba sa ganewa irin na yanzu, matan abinda ba sa ganewa rayuwar ce yanda ta zama, duk san ka da banda sai ya kai matsayin da iyawan da zaka iya rikewa shi ya kamata ka bukata. Lokacin da iyayenmu karanci zaka ga mu duk shekara 40 zuwa yanzu mai kananan ƴaƴa shine zaka ji an ce magidanci mai ƴaƴa 20, ko kowa zai iya rike mata hudu, zaka iya rike ɗa 40. To yanzu duk dan ɗa ɗaya wanda ka haifa daidai yake da 15 na da,
idan
na rantse da Allah rukun ɗa ɗaya a yanzu daidai yake da wanda ya haifi 15 shekara 30 da ta wuce.
To wannan yana nufin kenan kuna tsoron talauci ne? Babu ne yasa kuke
ba tsoron talauci? Ai shi talauci shi ma kagaggen abu ne halittacce, akwai wanda duk yanda zai yi sai yayi shi, amma ka san ba a bukata shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yayi rukun tsari da talauci. To duk wani wanda kika ga yawanci ma wanda zaki ga ba sa san haihuwa, ai su ne suka fi kare ƴaƴan su su mutunta su su tsafta su. Ai akwai wanda yana da ƴaƴa 20 a irin zamanin nan, duka 20 din bai san inda ko ɗaya yake kwana ba, bai san inda ko ɗaya yake kwana ba, saboda shi ba damuwar shi bane wannan ƴaƴan. Amma wanda yake gudun abun kunya a ce ga dan wani, babban laifin shi ne dai idan baka so ya za a yi maka ba har cikin ya shiga. Su kuma matan fa wata fa za ta je can wani gida ma ta gama haihuwa ba zawara ce, tana da ƴaƴanta uku ko hudu, wani kawai sai ta zo ta aure ka, ta same ka da ƴaƴanka uku ko hudu sai ta zo ta kama. To me za ka yi da ƴaƴan da za ka haifa ma?
Me za ka
saboda? Saboda neman sauki.
To barin kana da
za ka kare na ta ƴaƴan, kai ka kare na ka. Ita har ta zauna zai ce ta wulakanta, saboda nan
ta aika ne mako ne kenan.
Sai mako ne. Ai yanzu
kin ba ka wata nan ta haihu ba.
Kin baro ƴaƴa guda hudu wani gida ko biyar, sai ki zo ki aure ni ki same ni da ƴaƴa biyar. Bai kamata mu kamar ni yanzu, ai ya kamata a lallaba ni a gama rayuwa. A lallaba a gama rayuwa, kawai zai ki zo dan kece sarkin haihuwa. Ke can ana can ana kula da naki, ki kara loda min wani nauyi. Ai kamata yayi rashin kawai wayewa shine da ba a yin bayani kafin a auren
to dan ki ka da ji abin da abokin tattauna ka ya faɗa game da shi hujjojin da yasa ba kwa san yawan ƴaƴa a halin yanzu amma su ma matan sun yi korafi da cewa ba kwa san yara inda kuke azabtar da su idan bayan sun dauki ciki kuma kamar yanda ya faɗa ba a tattauna haka ku daukan ciki kawai dai sai an dauki cikin kuma a ce ki yi tsaba tace saka ce kuma amma akwai ku fa da san tara mata wato kun yi karin aure
to alhamdulillah ala kulli halin a shi wannan sabga dama da ake kullun a ce mace namiji dama abu biyu ne dai kenan na biyu kin ga magana tattauna wanda roja ya jiddada cewa rashin a tattauna tsakanin ma'aurata addini ne bai zo da shi ba sai addini in kika dauka a ilmance ma a wayewa ta zamani kawai ya isa a ce in za a rada mutum bi tsakanin mace da namiji a zauna a tattauna yanzu ki dauki wani abu da aka dauka sai an je ayi gwajin jini kar ma a samu mai sila kar a samu mai kaza kin ga din line ne sai kuma ki ga mace ita tunanin ta a zaman gidan mijin daban da wanda ke tambayar da kika mun a yanzu Allah kadai san me yake ranta me tazo ta haifani a tazo ne kawai Jesus da ita abin mijin take kallo ba ma maganar haihuwar ba wata kuma a kawai a gurin ta tazo ta haifa abin da ta haifa in ya mutu me za ta samu
wato maganar gado kama suka ce ku abin da yasa ku ba kwa san ku ba su haihu shine saboda ku ba kwa san dawainiya ce muku yawa amma ba akwai ku da san
kuma ma ya zo ba wannan abin ba wai ba a san dawainiyar bane yanzu kin lura da hidimar da ake a baya da sai ki ga mahaifi yanzu iyayenmu da suka yi muka taso muka gani za ki ga mu 11 a daki daya sai ki ga ta dauko dan uwanta ta dauko na can ta dauko ta hada ta kai ayyan shi mijinta ko kallon ta ba zai ci gaba da hidima kamar yadda zai mai ayyan shi amma ne yanzu dinga sabani na yi sake duba ki gani maganar asibiti so yanzu ka majalar hospital ki dauka mu abin da muka dauka da general hospital muna yara zamu je mu tantance turawa bangaren dental daban bangaren masu haihuwa daban bangaren marasa lafiya daban abin akwai arziki akwai gwanin ban sha'awa yanzu ba kuma komai ya zama likitocin sun maida shi neman kuɗi kawai suke mace ce ba ta da lafiya za ta haihu yau ko ai mata training din da za ta haihu da kanta a likita kawai sai ya ce aiki za idan ya samu kuɗin operation kinga sabanin nada da yanzu kenan makaranta ba irin nada ba to kinga dukkan wayannan abubuwa su suke kawo wayannan littafin
ya kenan ne da ba maganan kashe kuɗin bai kai ne yanzu ba
ba ma
irin da roje ya ce wata ne a yanzu matsayin
tarin da mace a jere ta 20 ma
to
ni na kara hakkin ta kawai akan uban shi shi ma yana zaune da gindin shi ne addinanci amulanci a yau da gobe akan uban shi shine ya bashi makaranta ya bashi lafiya ya bashi sura ya bashi tarbiyya
wai na matsalar nan take ne me yasa ba kwa tattauna da su kafin a zo daidai gabar da sai cikin ya shiga sannan a dinga zubarwa matan aure a ce su suke zubar da ciki ba ma wanda
ai ina so in gaya miki wasu matar ko suke yi da cikin ai kai baka sanin ciki ya ce shiga
akwai
ya ba cikin ka bane akwai matan da idan ta tashi ba ta gaya mama akwai cikin sai ya kai wata uku ko ko wata biyu ba kowa Allah ya yi ma baiwa a cikin mazan akwai masu baiwa da sun ga mace mai ciki suna iya ganewa ko ba haka bane kuma akwai mace da ba wata mu'amala da za ka yi da ita a duniya ka gane tana da ciki saboda tsarewa tana da hikimomi da dabaru da wayau da take maka da rashin tunani da wani abu musamman su ga ka dan tara wani abu ka san anan ne suke tara kuna
wato dai maganar
maganar gado ce
ba
wani ke fito matan talakawan su waye suka fi su an sau hukuncin aya
kaman yaya
idan mutuwa ta zo ta gitta ba kada komai ba yawo take tana bara ba ai matan bahaushe yawanci in dai Allah ya sa kaddara ta saka basu da aya da ita da ayan gaba daya masifa ta same wasu yawanci ba su tsayawa su karatu ko ba haka bane kana gidanka ba za su kafa kansu ba ko da sana'o'i ko wani abu saboda tunanin rayuwa kai kuma ma ba za ka bari ba ko ba haka bane akwai namijin ma da ba zai bari a business din ba saboda rayuwa yana tunanin kaman za a iya karasa rayuwar tare duk wannan da kake gani yawancin matan nan da fa kuka ji suna ta ihun ai wallahi tarko ne na business dan yanzu soyayya din rabi ta kare business ake zuwa gidan miji sai mace ta tsiyi ma tarko
da ta dace cewa za su haihu
wani abu suke kallo sai ka ji mace ta ga kawai ta zo ta samu musamman yawancin matan da kaji suna complain da wuya ki fira da uwar gida anan ki ji tana complain din rashin haihuwa wanda ta zo ta tarar da ita ne bata san masifar da aka sha ba ta zo ta same ta da ƴaƴanta hudu ko biyar ko ba haka bane ita ta zo ta ga alhaji kai ta kokari ba za a ba ta gaya ma ciki ya shiga wallahi shi yasa ake samun wannan masifin
kuma ko sai ku dage ku sai an zamar to ba cikin ya shiga
ba a gode ga baba
ai abin da za a hana cikin shigowa
matsan da za ka ji kanka wallahi ba za ka ce maka yau dole dole competition din nan ma na haihuwa fa duk yaran duniya yawanci bangaren Hausawa
wannan
gasar da ake ga saba hauke ji ga saba ta da matan ba wai to abubuwan da suke ai fulan din matan ne wani dama idan ta samu ka san kakab duniya ba wanda ya san halin mace sai mijinta saboda duk abin da za ta ga ya maka baka nan ko kuma bata shigo ba duk abin da za ta baka labari ne zama ne yake sa ake gane ainihin halin mace akwai wanda tun kafin ya aure ta zai ga ya mata tsarin shi da irin abin da amma tana zuwa ta yi balas saboda namiji kullun aka ƙara kwana ita mace tana ƙara hauka shi yana ƙara hankali girman mace haukanta duk shekaran da ta kara
to mu dawo ga magana ita dai lokacin take da hankalin ka ba aure ta
to kafin aure ta ana zama a tattauna wani zai iya cewa ai biyu yake so ko uku ta yadda amma ranar da ta
gaji
musamman ta ga wadata a lokacin duk kirkire-kirkiren da baka sani ba wani kakanta na ƙauye za ta ce tana so ta maita fara a gidanka wani ta ce tana so ta yi mamamarta ta ce tana so ta haifi hajiya mamarka ko ta mutu ko tana da rai ta ce tana so ta to shi kuma wannan abin duk mutumin da yake da tsari da tunani ai ya kamata a ce akwai iyalai shi a rayuwa musamman namiji
bari mu dawo baya inda muke magana akan shi auren idan an yi shi da kuma wannan sun ce kuna tsoron talauci ne shi yasa kuma kai ka ce ba tsoron talauci
bane
kuma ma fa san sai akwai samun ne suka fi
to wai ita ne mace yanzu akwai mace da kun ka karo aure mata ce wallahi munna kake za ta ce ki zo ki ci abin da ni ma na ci idan ta karo da ka gama da ta ga duka komun talaucin ka macen ka za ta yi kishi komun talaucin amma wallahi in kika ga kishi ana so a cira rai ayi nan a je wajen boka ayi mai mijin ne mai mamora duk mijin da bai da mamora kin fita da sassafe kin tafi bakin dogo ke da sauran ƴaƴan kin kulla zanin ki a gefe
dan
mijin ya ce zai karo aure da kar wata rana sai ya dawo ma ki ciyar da ƴaƴan ki ciyar da shi in ya ce zai karo za ki ji tana ta kulma da kafayenta ka wata yawa wahala nan ko ba haka bane ai duk ranar da kika ji ana ta wannan masifa kila mijin ne mai mamora kuma yanzu matan yanzu ma soyayya ta kare kusan saura business ake iyayen mu da kakannin mu su suka zauna da mata wanda aka yi soyayya
to yanzu wai shin ba ku da labarin family plan ne wato tsarin tazarar iyali da ba za ku yi amfani da shi a gidajen
ku ba wai
matan nan zuban da
ciki wai waye ya gaya miki wannan tsarin ba a yin shi wannan fa tsarin dama a hannun matan saboda cikin su yake shiga su suka san cikin ya shiga idan duk shawarar da za ka yi da mace in tana da target kanka ita wai mace akan ra'ayinta fa bata ji abin kunya ba
to amma
duniya
kuna da matan nan kana da matar ka daya ko matan ka biyu da yayan ka guda biyar ko zuwa bakwai kana zaune kuna lallabawa ka ce sun ishe ka sai ka kurin rana daya sai ka je karo aure sai kuma ka ce ita amarya ba za ta haihu ba waya sun ishe ka
ba
dan ci a ciki mallai
eh to ba al'amarin ba yadda barin ga ya miki yadda al'amarin yake watan akwai abun yana zuwa kashi biyu ne sai ki ga wannan tazo ta yawo ita ta san mijinta ita suka fara tare suka gogormaya tare suka sha wahala sai ita wannan take kokarin ta shigo ko kuma ta shigo ko shi ya kawo ta ko kuma ita ta nema dan yanzu ba abun neman ne yawa neman ne abin da nake nufi shine ke kina zaune da mijinki lafiya wata tana nan tana hango mijinki ya zai ta shigo ta fasa ku maybe dan madara ba za ku sha ci ba sai mai kauri to kin ga irin wannan abun ita tana neman shigowa kai tunanin ka ba nan bane daga lokacin da kawai ga kaga cewa waccan fa tana son ka dama kai namiji dama huda ga ce maka
to shikenan
kaga daga nan kuma
sai ka zabura
sai ka ga miki abun alkhairi zai kulli kenan daga nan kuma sai abu yazo ya koma sai yazo mai yawa yi kwatsam sai kiga tarbiyar ta kwace kiga magana makaranta ya kwace magana
sai me yasa za a hana ta haihuwa
to wani auro ta
ai
bari kiji wani abu dai mace ita
riban aure ai
mace ita ce ta san kanta duk macen da ta dau ciki ko ta so ta dau ciki ko ba ta san ta dau ciki ita kai ta bu sani sai likitan da zai duba ta
to haka kuna da juya wannan laifin akan su kenan
ni na ba mu da saboda me ai bari kiji wani abu daya akwai wanda ma zai tara ya yanki shi ai goge ce
so da karshe akwai wani mafita da za a samu tsakanin ku da matan saboda a samu fahimtar juna ya zamana cewa in ba a so din a san yanda za a yi kuma idan ma ana so din ko ma ya ne tsakanin ku dai da matan ku mazan ku dinga sanin mafitan da za a samu ba a dinga juyawa matan baya ba saboda sun yi korafin cewa akan juya musu baya idan suka dauki cikin musamman idan namijin yace baya son cikin ta dauki cikin zai je hana ta abinci wata ya kama dukan ta wani kun tana ciwo ba sannu wani kuma zai siya siyan magani ma ya sa mata wanda zai zubar mata da cikin koda ko za ta iya samun matsala ne shi ba ruwan shi a dai zubar da cikin saboda wai baya bukata akwai inda za a samu maslaha a tsakanin ku mazan da su mata saboda su gane su fanke kuma fanke
su eh maslaha ka san kowa yana iya kare gidan shi tunda akwai hukumomi akwai mutane wanda ya kamata kinga kaman irin wannan abin da kuke yi kuma ai ibada kuke yi wannan wayar da kan akwai yana iya ankarar da wasu mazan da wasu matan ai rashin sani ba zai taba zaman mu mutum dalili ko hujja ba wannan abin mata abin da za su gane yanzu su tausaya ma kansu su tausaya ma ƴan baya saboda yanda matan nan suka yawa ba yawa na wasa ba idan aka ce yanzu duk matan da suke san namiji zai aure su wallahi sai dai da ana saukar da aya na san da yanzu an ƙara ma maza an ce ko arƙayin 15-15 ko 20-20 ko 50-50 dan a matan yanzu ko 50-50 aka yi wallahi mata sai sun rage
ina ga shi
su in aka yi mata 50-50 a ce duk namiji a rike shi a unguwarsu ko a layinshi ko ma na dangi ne a ce ana yi ma namiji auren dole wallahi da yanzu wani dan 60 din nan yana da su a cikin ƴan uwa duk za a lalubo a mammakalamai
saboda haka
mata sun yi yawa to matan su kuma ba sa tausaya musamman matan da suke ma zaune gida
saboda ku yanzu kokarin da kuka yi kun yi ne da a tausayi
to mu sai ta zo ta haihu yanzu a'a ba wai baka ce ka ta zo ta haihu ba ai haihuwar ma tana da tsari zaki ga wata ma ba zawara ce tausayi zai iya sa wani fa tsohuwar ma budurwar shi ce ta je ta yi wani auren ko wani gidan sai wata matsala ta samu sai wancan auren da ya yiwu ba kuma kin san so baya su ba sai ya ce ya tausaya yana zuwa ya aure ta ai a ƙara fata ne kawai tana zuwa ita ta yi da fatan gudan shi ta yi sai ta zo ta ga arziki ya samu gashi da wasu ƴaƴa ita ma sai ta yi bala zo za ta yi competition haihuwa da matar shi bayan ya gaya mata fa wannan auren na jin kai ne na tausayi
da amini ne ba ba fa
to wallahi ana
fa
da ne duk wannan motan da ake ma mata da ne ake cewa bari ka lallaba mace saboda ba su da yawa matan iyayen mu da kakannin mu sai kiga sau mace daya da saurayi 60 kowa kuma kokarin yake sai yayi mata gwaninta yanzu yaran yanzu da suke gaggaura ma matan mari kiji suna kiran su a waya su yi hakuri shine zai yi wani koye koye magana a iwa ba wani koye koye da ake ma mata mata ne in suka yi bala suke fito da abin da yake koye saboda haka su mata su sani shi namiji ala kullu halin tunda ba sarake ne bin shi ake yi an fi so duk abin da za ka yi da shi ya kasance tsarin shi ake bi.
Madalla a gaida binta da tawagarta kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama.
Muna tare da Bilkisu Husainu Sani mai wagi inda za ta yi gabata mana da girki na zamani. Bilkisu ba ka da shi ba.
Oh, barka.
To yau me muke da shi Bilkisu?
Mandi rice.
Abincin mutanen Afirka ne ko kuma na wasu ƙasashen?
Abincin Larabawa ne.
To da me muke bukata idan muna son mu yi wannan Mandi rice?
Muna bukatar basmati rice, bell pepper, red yellow.
To wato da tatsai da kore da ja da kuma miran dorawa ko? Ba a bukatar attarugu kenan?
Eh ba a bukatar.
Da yake kisa su Laraba ba su san yaji. Sai albasa ku? To mu je zuwa sai da me da me kuma?
Sai kayan su spices, irin su cinnamon, cumin, belly. Da kayan ɗanɗano.
To.
Sai man shanu.
Man shanu ko bota?
Man shanu, gishiri, albasa.
So yanzu duk wayannan abubuwan da muka bukata sun ce su cumin wato garin cumin din da cinnamon shi ma garin sa sannan sai beli shi ma ganyen da ake bukata to da su sinadarin dandano da kuma gishiri ga albasan mu kuma ga tattasai wanda kika ce a sa ja a sa ruwan dorawa a kuma sa kore amma ba a bukatar yaji to su sai kuma man shanu wanda shi ne abun mamakin to shikenan har da man gida kuma da asa to shikenan to duk mun samu wannan abuwa mun tare da mun aje a gefe da me zamu fara girkin namu
zaka samu tukunya ka tafasa ruwanka sai ka samu roba ka zuba shinkafa a ciki sai ka diba tafasassan ruwan nan ka zuba a ciki ka rufe kamar na minti 10 idan ka rufe kamar na minti 10 sai a tsane a kwando
to amma shi shinkafan nan bar mu dawo baya sai iya amfani da ta gida da muke da shi ko godon dole sai basmati din nan
eh zai iya amma ba na wusa bane gida da irin
eh me dai kyau dai haka
sai a tsane a kwando za a tsane shinkafar kenan a kwando
to shikenan
idan kuma shinkafa ta gida ce nan zaki tafasa ta tukun in ta dan yi ta rage karfin nan nata kenan sai ki juye shi a kwando ya rage mai karfi kenan
yawa
sai a saka tukunya a wuta a zuba mai da albasan da kika yayyanka dama
to wani yon irin yanka zama da kowane irin yanka dama to shi kina mai ringi na
mai zobe
to
idan aka soya suka dan yi brown sai a zuba duka spices din da kika tanada da kayan dandanan sai ki zuba a cikin tukunya
shi wannan tukunya da na sa man gyada da albasa na na soya da na spices din nan
to kayan dandanan
har da kayan dandanan noma din hada to
sai ki zuba bata ya fara brown din ki sai ki zuba shinkafar ki dan jujjuya ki ta jujjuya shinkafar in yayi brown shi ma shinkafar
kamar dai zan yi dai fried rice kenan ko
eh kamar yadda zaki fried rice in kika zuba kika jujjuya shinkafar ita ma ta dauka yin brown sai ki dauko ruwan nan tafashashshe naki da kika aje sai ki zuba akan shinkafar daidai yadda za ta dafa ta
wanda za ta kara samu ta dahuwa
sai ki rufe tukunya sai ki dauko bay leaf sai ki zuba akan sai ki rufe tukunya idan kika rufe tukunya sai ki bata ta dahu sai ki dauko foil paper dinki ki dan yi squeezing din shi ki yamutsa ya zama tsakiyan ki
dan zama kamar dai dan kwana kwano
sai ki bude shinkafar ki buɗe tsakiyar shinkafa
dan tona haka kenan dan tona sai a samu a aje shi ko
sai a tsakiya sai dan mai jikin tana da charcoal din ki haka da wuta sai ki sa a kan foil
wato gawayi na na kunna shi ko dai na turawan nan ko kuma na gargajiya a dai ana dai buƙatar gawayi ne rai sai ki saka a cikin wannan
foil sai ki sa a cikin foil
to
idan kika sa sai ki dauko man shanun sai ki zuba a cikin
to shi man shanun nan ana buƙatar danye ne ko kuwa wanda aka riga ka soya ne zan ɗibo dan watsa
soyayye ake so ki zuba man shanun a ciki
kamar dan cokali haka yayi ko
saboda kamshin ya fito shi yasa zaki sa foil paper nan da gawayi to da kin zuba wannan soyayyen man shanun da naki sai ki sauri ki rufe tukunyar saboda ana buƙatar wannan kamshin ya gauraye abincin
to wato cirrin ne ake so ya bibi abincin ya dau wannan kamshin
kamshin man shanun ki
na gani
to da ke rufe wannan tukunyar daman zaki dauko inan yankakkun su tattasan da aka yanka slice sai ki buɗe tukunyar ki zuba a ciki ba a so da wusu sai da mashi sai ki rufe sai ki kwashi da kin kwashe shikenan mun gama mandi rice
to yayi
zaki iya ci da pepper chicken sauce da dai miyan sauransu
da dai miyan kwama kula shirin haka dai wanda zai ƙara sada armashin abin kuma dama ga shinkafa tana ƙanshin man shanu
za mu karkare shirin da waƙar nan ta Aimin Aure na Auta MG Boy masu raro sai wani makon Allah ya sada mu da alherinsa. Assalamu alaikum mahaifina yau na
haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin. Sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.